بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك أنوا إن من جيسوا تأدين المسلمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwarmu a wannan safiya ta Juma'a. A yau muna 24 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 2447, wanda ya zo daidai da 16 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Mun haɗu a masallaci mai albarka a wannan unguwa ta gida biyu domin ribatar wannan dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu na wannan lokaci na bayan sallar asubahi, wadda kuma adatan mun saba gabatar da majlisai bayan sallar asuba. Allah subhanahu wataala ya kaddari bari na can unguwar, wanda ya sa wa'annan darussan ba zai yi su ci gaba ba saboda yanayin lokacin da darasin ke gudana. Bisa ga haka muka ga cewa tunda shi musulmi duk yanda yanayi ya canza masa shi ma canzawa yake, to tunda karatukan ba za su yi su ci gaba a wancan wajaje ba, babu laifi mu ci gaba da yin su a inda Allah subhanahu wataala ya ajiye mu har zuwa lokacin da watakila Allah ya kawo mana canji gurgurdan yadda ya ga dama cikin ikonsa da mulkinsa. Bisa ga haka mun tattauna da shi a Malam Bukhari Mu'azu, Allah ya saka mishi da alkhairi, muka ga cewa ya kamata mu sanya darasi a wannan masallaci, kuma mu ci gaba da gabatar da karatun a cikin littafin Al-Usulu Thalatha na babban malami Fadilatu Sheikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wannan littafi na Al-Usulu Thalatha za mu ga littafi ne dan takaitacce, kuma ma galibi mafiya yau mun saba da shi, mun saba da sunan sa, wasu ma mun karanta shi a islamiyoyi, an haddace shi an karanta shi, amma fa'idojin da yake ciki da kuma darussan da littafin yake kunshe da shi darussa ne masu tarin yawa, wanda watakila za mu ga takaitaccen littafi ne, amma kuma mai yiwuwa darussan da za mu gabatar a ciki ya zama darussa masu tarin yawa, wanda wannan littafi yana kunshe da yi mana bayani akan abin da ya shafi tauhidi. Kuma kowa ya sani cewa abu na farko da Allah yake fara dubawa a cikin ayyukan dan adam ranar da zai gamu da shi nan tashin alkiyama shine aqidar sa tauhidi. Duk abin da mutum ya isa da shi gaban Allah ya je da shi ranar tashin alkiyama, duk yawan ibadan sa, duk yawan sallolin sa da azumin sa da istighfarin sa, matsawar ya tafi gaban Allah tauhidin sa da matsala tauhidin sa bai cika ba, to Allah ba zai saurare shi ba. Akwai wadanda ana busa kahoran tashin kiyama Allah zai umarni kai a tattara su a kai su wuta. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani وحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم الله زي جيو ملائكوك تتر مشركي ولن سكي زالنشي عن الدنيا سكا زالنشي كاونا ستهجى لجمع الله شركا لسودة إلتي رنسو da abubuwan da suke bauta musu da mai bautan da abin da ake bauta masa Allah zai ce duk ku tattara su ku hada su fahduhum ila siratul jahim ku daura su akan hanyar mutan jahannama ku jefa su a cikin wuta saboda haka da an busa kaho to ba sai an tsaya duba ayyukan su ba saboda dama za a duba ayyukan mutun ne saboda a tantance makomarsa to su tun a farko makomarsu ta zo a tantance cewa su dan wuta ne saboda sun tafi gaban Allah da shirka to wannan babu shakka mummunan asara ce zaka duk wanda yake son ya samu kyakkyawar makoma a gaba ga Allah ranar tashin alkiyama to wajibi ne akan sai tafi gaban Allah da tauhidi tauhidin sai zama cikakken tauhidi aqida sa ta zama ingantacciyar aqida idan mutum yaje gaban Allah babu wannan to babu shakka Allah ba zai ma saurare shi ba Allah ba zai mishi kallon rahama ba Allah yayi mana bayani cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka ya mutu ba cikakken tauhidi to Allah ya haramta masa aljanna aljanna haramun ce a gare shi Allah ya ce innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar Allah ya ce lalle tabbas yadda lamarin yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to maimakon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba sai ya ce faqad harrama Allahu alayhi aljanna sai ya kara kausasa harshe ba ma maganar zai shiga aljanna ko ba zai shiga ake ba a'a Allah ma ya haramta masa shiga aljanna shi shiga aljanna a gare shi haramu so in an je lahira kuma gida biyu ne ba da uku ko wuta ne ko aljanna to in an ce an haramta ba mutum shiga aljanna hakan ya wadatar ba sai an gaya maka yana ina ba ka san inda yake to amma saboda Allah ya fito da abin fili kar a bar abin a dungu saboda illan shirka da muhimmancin tauhidi Allah sai yi bayani bololo ta yanda duk rashin basirar mutum zai gane an haramta masa shiga aljanna to karkatse da shi akan boda ma wa ma'awahun nar makoman sai da ce wuta wa ma lil zalimin min ansar azzalimai da suka mutu suna ma Allah shirka Allah ya ce ba su da wani wanda zai taimake su a gaba ga Allah ran tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga shirka wannan shi yasa dukkanin karatun da za a fara babu karatun da za a fara ma mutane da yake da muhimmanci gare su kamar karatun tauhidi wannan shi yasa zamu ga hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya tashi aika Mu'adh bin Jabal zuwa kasar Yaman abinda ya faɗa masa kenan innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah abu na farko da zaka fara kiran su wa'azin da zaka fara yi musu in ka tafi shine shahadatu an la ilaha illa Allah sai shaida cewa ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan shine abu na farko sai manzo Allah ya ce fa irin ma ba'uka lidhalika idan sun maka biyayya sun tsayu akan tauhidi sun bauta ma Allah shi kadai to sai ka kawo musu maganar sallah da azumi da zakati aikin haji amma dai tauhidin nan shine farko shi yasa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya fara karantarwa sai ne ya shafe shekara 13 a matsayin shi na manzo shekaru 13 na farkon manzancin sa ba sallah ko azumi ko jihadi yake koyar da mutane ba yana koyar da mutane tauhidi ne kadaita Allah da bauta domin shine tushen abu shine tushen addinin shine abin da ginin shine ginshikin da ginin addinin ke ginuwa akai to kai ko idan foundation yayi rauni babu shakka gini na iya rushewa a kowane lokaci saboda haka wannan shine a wato matashi yadda ya kamata mu gabatar mu gane muhimmancin tauhidi da kuma muhimmancin shi wannan littafi na al-usulul salata duk da kamar inda na ambata za mu ga ba wannan littafi ne ai mun saba da shi tun a islamiyya mun karanta shi ana yawan karanta shi ana yawan kaza ana yawan kaza amma kuma idan mun shiga cikin bayanin sa da sharhin shi za mu gane cewa lallai akwai abubuwa da yawa a cikin shi wanda muke bukata kuma muke bukatar mu dinga bibiyan sa a yau da gobe sannan shi wannan mai littafin a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a duk wanda ya san karatun tauhidi da da'awan tauhidi musamman a wannan yanki namu to babu shakka dole ne san sunan Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab babban malami wanda yake mujaddidi na tauhidi wanda littafansa da yawa yawa mun saba da littafansa mafi girma wanda muka fi sani suka fi shahara su ne guda biyun nan da kitabut tauhid da kuma wannan al-usulus salasa mafi yawa mu duk mun san wayannan littafin kuma mun karanta su wannan malami saboda yadda sunan shi ya zagaya cikin mutane ko muka san shi duk wanda yake alaka da karatu da kuma wato bibiyan darusa zai san wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhab da irin bajintan da yayi da irin kokarin da yayi wajen wato warkar da mutane daga cutan shirka da kuma farfado da mutane daga sumar da suka yi da dawo da su zuwa ga kan aqida ta asali aqida wacce take kan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi yasa zaka ga wanda ya tsaye akan tauhidi ya tsaye akan sunna idan makiya sun tashi masu suka sai su ce da shi ba wahabi wahabiyawa wai duk wannan saboda su jingina shine zuwa ga Muhammad ibn Abdul Wahhab ba dan komai ba sai dan saboda yanda ya kaurin suna wajen yaki da shirka sai dan yanda ya kaurin suna wajen yaki da bid'a so kaga babu shakka wannan malami ne wanda yake babba kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi Allah tabaaraka wataala ya mishi rahama wannan littafi nashi abinda zamu karanta a ciki Allah ya bamu ikon karantawa daidai da kuma bamu ikon fahimta kuma bamu ikon sanya shi a cikin aiki Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci Allah tabaaraka wataala ya sanya albarka a cikin abinda zamu karanta wannan littafi da zamu karanta malamai sun masa sharhohi masu yawa daga ciki akwai sharhin da fadilatu Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan ya yi mishi sharh thalathati al-usul wadannan sharhohi nayi kokarin tunani akan shin ya dace mu karanta zallan matanin ko kuma ya zama da muna hadawa da sharhi na malamai to abinda naga yafi dacewa shine ya zama da umda na karatun mu shine tsuran matanin shi kuma sharhin ba za mu dauki wani sharhi ta kaman me guda ɗaya mu ce shi za mu karanta ba za mu dinga hada sharhohi na malamai daban-daban akan gabobin da muka ga munasaban ya dace domin yana iya yiwuwa ya zama na a gaba kaza malam wani da yi sharhi yafi fadada bayani sama da wani idan an isa wata gaba kuma sai zama na shi wancan ya fadada bayanin da za a fahimta sama da shi wancan din haka zai zama asalin karatunmu karatun littafin usulul thalatha ne amma sharhi kuma gurgurdan yadda muka ga fa'idan da malami ya bayar a dashi sharhi to a wannan gaba ta muqaddima ina ga wanda yafi dacewa da sharhin sa shine sharhin shi fadilatu Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan da domin ya bada sharhi wanda yake mai muhimmanci a wajen muqaddima da haka zamu fara da shi insha Allah ta'ala gabanin mu shiga cikin littafi kai tsaye malam yake cewa qaulul muallif rahimahullah malam ne littafi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya mishi rahama ya fara littafin sa da bismillahir rahmanir rahim ya fara da kawo bismillah sai malam yace ibtada rahimahullah hadhihi risalata bil basmalati iqtida'an bi kitabillah azza wajal malam mai littafi ya fara wannan risalar tashi ya fara wannan littafin nashi da wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim ya fara da bismillah domin koyi da littafin Allah koyi da alqur'anin Allah fa inna awwala ma yaqau alayhi basaruka fil mushaf wa qabla kulli suratin minhu bismillahir rahmanir rahim domin ai in ka bude alqur'ani abu na farko da zai idan ka zai fara gani a cikin Qur'ani bude Qur'ani daga bangon dama abinda zaka fara gani shine bismillahir rahmanir rahim dan kaga Allah ma da kansa abinda ya bude alqur'anin sa da shi kenan farawa da bismillah sannan kowace sura in ka bude cikin surorin alqur'ani in ka cire suratul tauba bara'atu minallahi wa rasulihi kowace sura zaka ga ta fara da bismillahir rahmanir rahim yace falbada'atu biha fil rasail wa fil kutubi wa fil muallafati iktida'an bi kitabillah azza wajal farawa da wato bismillah wajen rubuta sakonni da littattafai wannan koyi ne da littafin Allah wa kadhalika annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa kadhalika annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama haka nan kuma koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yaktubuha fi awwali rasailihi hina ma yaktubu ila al-umara'i wal ru'asa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai rubuta wasika zuwa ga shugabanni da manyan mutane a wasu kasashe yana farawa da bismillahir rahmanir rahim wa ila man fi aqdalil ardi yad'uhum ila alislam yabda'u kitabatahu bi bismillahir rahmanir rahim idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai rubuta wasika zuwa ga mutanen duniya gaba daya da waɗanda suke sasannin duniya daban-daban yana kiran su zuwa ga musulunci to abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara rubutawa shine bismillahir rahmanir rahim yana farawa da bismillah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bi bismillahir rahmanir rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude hadisansa duk sanda zai bada bayani zai yi karatun hadisansa duk sanda zai yi huduba ko zai yi wani jawabi yana farawa da bismillahir rahmanir rahim mimma yadullu ala annaka mimma yadullu ala anna albada'ata bi bismillahir rahmanir rahim sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam hakan na nuni zuwa ga cewa ashe farawa da bismillahir rahmanir rahim sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama anna sulaiman alaihi salam lamma kataba ila balqis malikata saba malikati saba kataba kama anna sulaiman alaihi salam lamma kataba ila balqis malikati saba bada kitabahu bi bismillahir rahmanir rahim ai hatta annabi sulaiman alaihi salatu wassalam lokacin da zai rubuta wasika zuwa ga sarauniya balqis wato sarauniya da ke mulkan kasan sabai a wancan lokaci abu na farko da ya fara rubuta mata shine bismillahir rahmanir rahim qala ta'ala an lisaniha Allah madaukakin sarki ya hakanto mana abinda ita Bilqis ta fadi lokacin da ta dauko wasikan da alhudu ta jefa mata da ta dauko wannan wasikan sai ta ce ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim ta ce ya ku yan fada manyan yan fada inni ulqiya ilayya kitabun karim hakika ni an jefo mun wani littafi wani sako wata wasika mai daraja innahu min sulaiman wannan wasikar an tazo ne daga wajen annabi Sulaiman da yake can Palestine yana mulkan mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye wa innahu abu na farko da ke cikin wasikar shine bismillahir rahmanir rahim shine bismillahir rahmanir rahim shine abu na farko sannan Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin wasikar dama jumla ce guda biyu kawai a ciki bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin cewa kada ku mun taurin kai kada ku mun fariya kada ku yi jiji da kai wato ni musulmi ne kawai ku sallama ku zo ku mai kauya kowa ya zai musulunta a cikin ku yace yambagil bad'u bi bismillahir rahmanir rahim fi kulli amrin lahu ahammiya duk wani abin da yake da muhimmanci to ya dace in za a fara shi a fara da bismillahir rahmanir rahim wa kulli mu'allafin lahu ahammiyatun wa lahu qima duk wani abin da za a wallafa na littafi wanda ake ganin yana da muhimmanci yana da kima to ya kamata in za a fara shi a fara da bismillahir rahmanir rahim wa kulli risala haka duk sakon da za a rubuta a fara shi da bismillahir rahmanir rahim wa ala hada malam yace bisa ga haka falladhina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum bi bismillahir rahmanir rahim wadanda suke rubuta littafai da wasiku ba za su fara da bismillahir rahmanir rahim ba haula itaraku sunnatan nabawiyya wadannan sun bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal iktida'a bi kitabillahi azza wa jal sun yi watsi da koyi da littafin Allah wa rubbama bi sababi zalika me yiwa kuma sanadiyar haka anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laysa fiha baraka babu mamaki wadannan littafan nasu da sakonnin nasu da wasiqun nasu ya zama Allah ya cire albarka a ciki walaysa fiha fa'ida ya zama ba a samu wata fa'ida komai ba basu amfanar ba li annaha idha khalat min bismillahir rahmanir rahim fa innaha manzu'atul fa'ida domin idan littafi ko wasika ko sako ya rasa bismillahir rahmanir rahim to babu mamaki albarkar ta zama ta fita daga cikin ta ba mamaki zama Allah ya cire albarka daga ciki limaza taraku bismillahir rahmanir rahim me yasa suka bar bismillahir rahmanir rahim inna ma tarakuha malam yace dalilin da yasa da yawan suka bari li annaha sunna saboda ita din sunna ce wa hum yanfiruna min sunna wasu kuma suna gudun sunna ne ma duk abin da aka ce sunna ne wasu suna gudun shi wasu ba sa ma so a yi maganar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw yuqalliduna man yanfiru sunna ko kuma suna koyi da waɗanda suke barin sunna suna taqlidanci ba waɗanda suka bar sunna fa yanbaghi tanabbuhu li mithli zalika ya kamata a dinga jin hankalin mutane akan haka to kaga wannan ya mana bayani akan muhimmancin bismillahir rahmanir rahim da yadda ya kamata duk abin da za a fara da bismillah to ya kamata mu san ita bismillah kan wai me ma'anar ta ba me take kunshe da shi me take isarwa sai ce fa ma'ana bismillahir rahmanir rahim ma'anar bismillahir rahmanir rahim shine al-isti'anatu bismillah neman taimako da sunan Allah shine ma'anar bismillahir rahmanir rahim Allah ina neman taimako da sunanka fa qawluhu fadin Allah da yace bismillahir rahmanir rahim yace jarun ne wa majrur wannan bayani ne da yake da alaka da daliban larabci daliban nahwu yace muta'allaqun bi mahdhuf jar wa majrur ne yana da alaka da wata jumlar da aka shafi akwai jumlar da aka shafi taqdiruhu abinda yake nufi abinda za a kaddara shine a ce astaeenu bismillahir rahmanir rahim ina neman taimako da sunan Allah mai rahama mai jin kai to sai aka ce da astaeenu ya zama wannan jumla ce wato wacce take mahzuf an share ta sai zama na au abtadiu bismillahir rahmanir rahim ko kuma ina farawa da sunan Allah abin nufi shine idan kace da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan Allah aka yi me to yanzu sai zama da akwai abin da aka shafe abin da aka shafe din nan kuma shine menene kake yi wanda zaka fara da sunan Allah misali zaka yi karatun Qur'ani sai kace bismillahir rahmanir rahim me ka fara da sunan Allah karatu taka zai zama jumlar da aka shafe shine shi wannan aikin da zaka fara da taqdirinsa sai zama aqra'u bismillahir rahmanir rahim zan yi karatu da sunan Allah a'a zan yi rubutu da sunan Allah zan hawo mota da sunan Allah tabarrukan biha wasti'adatan billahi azza wa jalla dan samun albarkan bismillah da kuma neman taimakon Allah subhanahu wata'ala daka wannan shine abinda bismillah take kunshe da shi a dunkule shine neman taimakon Allah wajen fara abinda zaka fara neman agajin Allah domin duk abinda ba a fara shi da neman taimakon Allah ba karshen sa kuma zai zama inna lillahi kaga duk abinda aka ce an gama karshen sa ya zama inna lillahi kuma ai babu albarka a ciki kenan abinda ake so an fara da bismillah sai a kare da alhamdulillah an fara da sunan Allah an kare da godiya ma Allah amma ba a fara shi ba sunan Allah kuma a kare da daura hannu aka kaga al'amari bai kyau ba kenan to wannan shine abinda bismillah take kunshe yace fahiya matlabun azimu lil kalami wal kutubi wal warasati wato mahangaci kuma leƙaci mai girma yayin fara magana da rubuta littattafai da kuma sakonni fal insanu yasta'inu billahi fi bidayatiha ya kamata mutum ya fara da neman taimakon Allah a farko wa yatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala ya nemi albarkan sunan Allah madaukakin sarki sai ya fara da bismillah to wannan ita ce mukaddimar da malam ya kawo domin bayani akan wato ma'anar bismillahir rahmanir rahim da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo to ni sai mu leka cikin littafin domin mu dan karanta wani abu kadan daga cikin abin da malam ya kawo domin darasin namu ya kamata ya zama takaitacce minti 30 ko dan kasa da haka kadan ko dan sama da haka kadan saboda haka sai mu fara da insha Allah ta'ala abinda malam ya fara kawowa a farko Allah madaukakin sarki wani jagoranci malam yake cewa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumi arba'i masail annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ما لن يتشي إعلم كسني رحمك الله تعالى ألا مدوك كنسل كي يمك رحمه. وأن كلمة إعلم كلمة شيء لأكي أنفاني لإتا دونين نونة muhimmancin abin da za a yi magana a kai. Sannan kuma malam yakan yi amfani da ita a da yawa daga cikin tattafansa domin jawo hankali, domin yana daga cikin usulubi wajen karantarwa. Kafin a faɗa wa mutane abu, to a yi amfani da wata jumla ko wata kalma wadda za ta sa kowa ya ba da hankalinsa. Shi yasa zaka ji ya ce i'lam, in an ce ka sani, ka fahimta, kaga ai dole zaka saurara. Kaji menene ake so in sani din nan, menene ake so in fahimta din nan. Wannan yana daga cikin usulubin da hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin amfani da shi wajen jawo hankalin sahabbai kafin ya faɗa musu wani abu. Wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo maimakon ya ce kaza hanyar tsira ne, sai ce shin kuna so in faɗa muku kaza da kaza, shin kuna so in faɗa muku kaza kaza, shin bana faɗa muku kaza da kaza ba, domin a fara jawo hankalin mai sauraro gabanin a nusar da shi zuwa ga abin da ake so a yi masa ishara zuwa gare shi. To wannan shi ne usulubin da malam yake amfani da shi. Shi yasa ya fara da i'lam, ka sani, ka saurara, ka ji abin da za a faɗa. To bayan ya yi amfani da wannan, sai kuma ya ƙara da wata kalmar da za ta yi maka amfani, shi ne ya yi maka addu'a, sai ce rahimakallah, Allah ya maka rahama, Allah ya ji ƙayinka, Allah ya tausaya maka, ya kai mai karatu, ya kai mai sauraron karatu, Allah ya maka rahama. Kaga ko babu shakka dukkanin musulmi a wajensa wannan addu'a ce mai matukar tsada a lokacin da za a yi mishi magana a ce Allah ya mishi rahama. Domin babu abin da za a roƙa maka a duniya wanda yake da tsada sama da a roƙa maka rahamar Allah. Idan ka rayu a duniya cikin rahamar Allah, ka isa lahira cikin rahamar Allah, nan ne za ka kai tudun mun tsira. Don ba wanda zai tsallake a duniya ya kuma tsallake a lahira sai ya gamu da rahamar Allah. Idan bai gamu da rahamar Allah ba, ba zai kai labari ba. Saboda haka duk wanda ka ganshi ya kai labari a duniya, ya kai labari a lahira, to wallahi ba komai bace illa rahamar Allah. Rahama ce ta Ubangiji. To shi yasa malam sai ya fara da ka sani Allah ya maka rahama. Kaga sai aka yi maka addu'a wanda zai sanya ka ji daɗi, an roƙa maka rahamar Allah, an roƙa maka gafarar Allah. To bari ka saurari menene malam yake so ya faɗa maka. Sai ya ce ka sani annahu yajibu alaina, ya zama wajibi a kanmu, dole ne a kanmu. Kaga wannan ita ma wata jumla ce don jan hankalinka. Akwai wani abun da ya zama dole a kanka, ya zama wajibi a kanka, domin alwajib shi ne ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, shi ne abun da idan ka yi akwai lada, in ba ka yi ba akwai zunubi. To kaga kenan abun da yake so ya nuna maka shi ne waɗannan abubuwan da zan zayyano maka, in ka yi su akwai lada, in ba ka yi su ba akwai zunubi. Saboda haka yana so ka saurara da fuffuke guda biyu. Fuffuken farko shi ne kwaɗayin ladan da ke cikin abun in ka yi. Fuffuke na biyu kuma shi ne tsoron azabar da za a yi maka in ba ka yi ba. Don wannan ita ce siffar musulmi lokacin da yake bauta ma Allah. Yana bauta ma Allah ne bainal khawfi wal raja, yana kwaɗayin rahmar Allah, yana kuma tsoron azabar Allah. Ba ya karkata zuwa ga ɓangare ɗaya ya ba ɗaya. Karkata zuwa ga ɓangare ɗaya ya ba ɗaya shi ne ya tsaya a iya tunanin Allah yana da azaba, Allah yana halakarwa. To wannan sai ɗauki aƙidar khawarijawa, wanda muka fi sanin su a yanzu da ƴan Boko Haram. Aƙidar khawarijawa sai zamanin su kwata-kwata a lissafinsu babu rahama tsakanin bawa da Ubangiji, abinda suka sani kawai ayoyin azaba. To idan kuma ya tafi zuwa ga karkatuwa zuwa ga ɓangaren rahama zalla, sai ɗau aƙidar murji'awa, da Mu'tazilawa waɗanda su kuma suka jingina aqidar Murji'awa sun jingina akan cewa Allah zallan rahama kawai yake yi babu azaba. To shi kuma musulmi ana so yi tawassuli ne wannan yake ce aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a ya tsaya a tsakiya bainal khawfi war raja wannan yake ce aqidar Qur'ani. Allah yana cewa inna rabbaka la zuma firatin wa zul iqabin alim lallai ubangijinka ma'abucin gafara ne. Allah ya iya gafara sannan kuma duk wanda bai ji ba bai yi abin da Allah ya sa shi ba to kuma Allah ya iya azaba. Wa inna rabbaka la zuma firatin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab lallai ubangijinka ma'abucin gafara ne wa mutane bisa zaluncin da suke aikatawa sannan ubangijinka kuma mai tsananin hukuma ne. Ga sunan ayoyi da yawa cikin Qur'ani suna nuna mana haka. Saboda haka ashe wannan zai sa mu saurara ba abinda malam zai kawo domin mu kiyaye su saboda samun lada da kuma guje ba azabar Allah. Allah ka tsare mu daga azabar ka. Saboda haka yace annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ka sani cewa Allah ya maka rahama wajibi ne akan mu dole ne mu san wasu mas'aloli guda hudu. Akwai wasu mas'aloli guda hudu waɗanda suke mas'uliya ce akan mu. Allah zai mana tambaya akan su ran tashin alkiyama. To wajibi ne mu san su. Al'ula abu na farko shine al-ilmu. Shine ilimi. Wajibi ne mutum ya zama da yana da ilimin addini. Abinda ake nufi da ilimi a nan shine al-ilmu shar'i. Ilimin shari'a. Ba ilimin zamani ba. Wanda shi din ma yana da muhimmanci bai kamata musulmi yayi watsi da shi ba. Amma abu na farko da ake so a nuna ma mutum a nan shine ilimin shari'a. Ilimin addini shine mafi muhimmanci dan shine Allah zai maka tambaya akan ran tashin kiyama. Shine abin da za a tambaye ka a cikin kabari, shine abin da za a tambaye ka akan sirabi, shine abin da za a tambaye ka a gaba ga Allah, shine abin da za a tambaye ka ka tsallake, shine al-ilmu shar'i. Domin da shi zaka bauta ma Allah, da shi zaka yi ibada, da shi zaka yi sallah. Duk yadda ka kware a ilimin zamani, da yadda ka zama dokta a ilimin boko, ka zama professor a ilimin boko, idan ka zo sallah wannan doctorship ɗinka da professorship ɗinka za ka ajiye shi a gefe. Ilimin da zai aiki yanzu shine ilimin addini. Wannan arkanus salati da fara'idus salati da abubuwan da ake karantarwa ma ɗan nazari a islamiyya su ne da su yi aiki a wajen. Su ne da su yi aiki a wajen. Saboda haka ilimin shari'a shine awwalu wajibi wa awjabu wajibi. Shine mafi girman wajibi kuma shine mafi wajibci cikin wajibai akan kowa. Shine yace abu na farko dole ne kowa ya ilimi. Ilimin nan kuma dole ne ka san na farko abin da zai inganta maka imaninka. Shi yasa ai in mun dauki ahlari zamu ga abu na farko da malami ahlari ya fara da shi ko awwalu ma yajibu ala al-mukallafi shine tashihu imani. Abu na farko da ya zama dole akan baligi shine ya inganta imaninsa. Yace thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini. Sai kuma ya san abinda zai amfana da shi wajen gyara farillansa na ainihi. Farillan ainihi su ne abubuwan da suka zama dole akan kowa. Sallah, azumi, zakka, hajji da sauran ibadoji da suka zama wajibi akan kowa, to dole ne kowa ya gyara na shi. To saboda haka kaga kenan ashe ilimi ya zama wajibi akan kowa. Babu wanda Allah ya ɗauke masa zuwa ya ilimin addini, babu wannan. Ilimi ba fannin kifaya ba ce, fardu aini. Dole ne akan kowa ya san Allah, dole ne akan kowa ya san addinin Allah, dole ne akan kowa ya san yaya zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ya ce abu na farko da ya zama dole akan mu san shi kuma mu kula da shi shine al-ilmu. Wajibi ne mu yi ilimi, wajibi ne mu san, dole ne mu san Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu bauta masa. Dole ne mu san Allah tabaraka wa ta'ala, mu san ka'idojinsa, mu san dokokinsa. Domin duk wanda bai da ilimi bai san Allah ba, to garin bautan Allah ma yana iya jefa kansa cikin halaka. Dan tsoron Allah ma Allah ya gaya mana iyakan masu tsoron Allah ba su ne wanda suka san Allah. Duk wanda bai san Allah ba, to koda yana tsoron Allah ba daidai yake tsoron Allah ba. Shi yasa Allah ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Masu tsoron Allah cikin bayansa su ne malamai, su ne waɗanda suka san Allah. Sai ka san Allah kafin ma ka san yaya ake tsoron Allah. Domin dama tsoron Allah, ana tsoron Allah ne ta abubuwa guda biyu, bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Yin abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari. To yaushe za ka san me Allah ya ce a yi, kuma yaya ya ce a yi, yaushe ya ce a yi, da kuma me yace a bari ai dole sai kai karatu dole sai kai karanta tukunna kage kenan ashe asalin tsoran Allah ba yana wajen masu ilimi asalin tsoran Allah din yana gun masu ilimi duk wanda bai karatu ba bai san Allah ba to tsoran Allah ba zai samu ba wajen sa daka abu na farko ne kamata mu sani shine al-ilmi shine ilimi wannan shine abu na farko yace wa huwa ma'rifatullah ilimi shine sanin Allah wa ma'rifatu nabiyyi da sanin annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma'rifatu dinil islami bil adilla da kuma sanin wato addinin musulunci bil adilla da dalilai dan in har kai musuluncin da ba hujja ba dalili to musuluncin ka bi ba in dai za ka yi musulunci to dole ka yi musulunci mai hujja dole ka yi musulunci mai dalili duk abin da ka yi ana ce me yasa kai kaza za ka ce akwai hujja a Qur'ani me yasa kai kaza za ka ce akwai hujja a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga dole ne in mutun zai yi wannan dole sai ya yi ilimi dole sai ya zama yana da karatu to ina ga saboda yanayin lokaci sai akan wannan na farko idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu sake dawowa da farko zai zama wannan mukaddima ce muka yi sharan fage ne muka yi Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu sake dauko karatun daga farko insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya tara mu cikin ladaya ba mu iko yake da shi inda muka yi kure Allah mu dauke sarki yafi mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته